Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 30 ga watan Yuli shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba muka nan labarai.
To Sarfilu, ƴan sandan Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Russia ta kai ya kashe akalla mutum ɗaya tare da raunata biyar a birnin Sumy. Mutane 12 ne suka mutu yayin da wasu sama da 100 suka jikkata lokacin da abubuwan wasan wuta da aka ajiye a wani ɗakin ajiyar kayayyaki suka fashe a kudancin ƙasar Thailand. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na kaɗa ƙuri'a kan zaɓen raba gardama kan kundin tsarin mulkin ƙasar a yau Lahadi.
To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa wasu 'yan ƙasar Nijar sun gudanar da zanga-zangar nuna amincewarsu da juyin mulki.
Za mu gwada ma duniya bambu da kwalkwatar mu hoto gumi yarda ba ko sai da yawo ko haranci ko wata ƙasa ta zo ta matsala katsalannan cikin harkokin ko su kawo mana hari.
Haka kuma za a ji cewa jagoran kungiyar masu neman ɓallewa daga Najeriya ta IFAB ya aika da rubutaccen umarnin kawo ƙarshen tilasta zama a gida na dole a yankin Niger Delta.
We people in the southeast, we are really happy to hear this good news.
Tana cewa ne mu mutanen kudu maso gabashin Najeriya mun yi murna da samun labarin.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da shirin kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. ƴan sandan Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Russia ta kai ya kashe akalla mutum ɗaya tare da raunata biyar a birnin Sumy. Moscow ta yi ikirarin cewa dakarun Russia sun dakile yunkurin Ukraine da kai har yankin Crimea tare da jirage marasa matuka 25 cikin dare. Hukumomin Russia sun ce jirage marasa matuka uku na Ukraine sun kai hari Moscow da sanyin safiyar Lahadin nan, inda suka raunata mutum guda tare da tilasta rufe ɗaya daga cikin filayen jiragen sama guda hudu na wucin gadi. Kasar Saudiya za ta karbi bakuncin tattaunawa a Jidda a ranar 5 zuwa 6 ga watan Agusta mai zuwa kan Ukraine. Taron dai zai hada da jami'an kasashen yammacin duniya da wakilai daga kasashe sama da 30 da suka hada da India, Brazil, Indonesia, Masar, Mexico, Chile da kuma Zambia. Jaridar Wall Street Journal ta rawaito cewa jami'an Ukraine da na yammacin duniya na fatan cewa tattaunawar ba za ta hada da Russia ba, za ta kuma haifar da goyon bayan kasashen duniya kan sharuɗan zaman lafiya da ke fifita Ukraine. Mutane 12 ne suka mutu yayin da wasu sama da 100 suka jikkata lokacin da abubuwan wasan wuta da aka ajiye a wani ɗakin ajiyar kayayyaki suka fashe a kudancin ƙasar Thailand, kamar yadda jami'ai suka bayyana. Gwamnan Narathiwat Sanan Fangakson ya ce abubuwan wasan wutar sun tayar da wutar ne a jiya Asabar a wani rumbun ajiyar da ba a ba da izinin kafa shi ba a kasuwar Muno da ke gundumar Sungai Kolok a lardin kudancin Narathiwat da ke kan iyakar ƙasar da Malaysia. Akwai mutane 10 da suka mutu tare da raguwar wasu mutane 2 da ba son ko suwaye ba, waɗanda aka aika don gwajin ƙwayar halittarsu ta DNA, in ji Sanan. Ya ce mutane 121 ne suka jikkata, 2 kuma sun yi muni, yayin da aka sallame 111 daga asibiti, amma babu ƙarin waɗanda suka mutu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi akwai yiwuwar arewacin China ya fuskanci ambaliyar ruwa daga mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Daksuri da ta yi barna a yankunan kudancin ƙasar, inda aka yi wa mazauna birnin Beijing gargaɗin kada su fita waje saboda ana sa ran samun ruwan sama da ba a taɓa gani ba. Daga Suri, ko da yake ta rage ƙarfi daga mahaukaciyar guguwa da aka ce tun da farko, tana ɗaya daga cikin guguwa mai ƙarfi da ta afkawa ƙasar China cikin shekaru da dama, kuma ta tilasta kwashe dubban ɗaruruwan mutane daga lardin Fujian da ke kudancin ƙasar bayan ambaliyar ruwan. Ma'aikatar albarkatun ruwa ta China ta ɗage gargaɗi gaggawa game da yiwuwar afkuwar ambaliyar zuwa mataki na 2 mafi girma a birnin Beijing da Tianjin da kuma lardin Hibai da ke kiwaye, inda ta kara da cewa ana sa ran koguna da dama a yankin za su yi ambaliya. Kafofin yada labaran kasar sun rawaito cewa sama da mutane 20,500 ne aka kwashe a Shijiazhuang, babban birnin Hibai, saboda fargaba ambaliyar ruwa.
To nan ba da jimawa ba, Hafizu sake da mana da karshen labaran duniya. Amma kafin nan, a jamhuriyar Niger, magoya bayan kungiyar M62 sun gudanar da zanga-zanga a yau Lahadi a birnin Yamai domin yin gargadi ga kungiyar CDAO ko ECOWAS da sauran kungiyoyin kasa da kasa da kasashen yammaci a game da abin da suka kira katsa London din da ake sanyiwa al'amarin cikin gidan Niger, bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. Masu zanga-zanga dauke da tutocin Rasha sun kai farmaki ofishin jakarancin Faransa, inda suka yi fashe-fashe da kona tayoyi. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Solomon Barma, ya aiko mana da karin bayani.
Yanzu kenan a dandalin Place de la Concertation da ke kusa da majalisar dokokin kasar Niger, inda dubban mutane suka hallara domin yi wa kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa hannunka mai sanda, a yadda rahotanni ke cewa kungiyar CDAO na da niyyar amfani da karfi domin korar sojojin da suka yi juyin mulki a Niger don mai da Muhammad Bazoum a kan kujerarsa. Sanusi Muhammad shine mukaddashin shugaban kungiyar M62, wacce ta shirya wannan zanga-zanga ta goyon bayan majalisar sojoji ta CNSP.
Yau rana ce ta horin ciki, rana ce ta kishin kasa. Za mu gwada ma duniya kan mu da kwalkwatar mu mun hoto. Zumi ya zaba ko sai da yawo ko horan shi ko wata kasa ta zo ta matsala tsalan nan cikin harkokin ko su kawo mana hari. A tsaye muke mutanen galanta duk wata barazana da za a mana. Wannan kokowa ce ta yan kasa. Mu muka yi kira kuma mu za mu kare wannan kokowar insha Allah. Muna fatar da gaugawa za a yi taron sojoji na kasa da tsakanin Mali da Niger da Burkina Faso a Niger domin a dauki matakan kare wannan barazana ta kahari da Faransa da CDAO suke so. Muna so wannan kasashen namu su kalho kari su gama kari da kare domin su yi kokowa da ta'addanci.
Yan adawa ma sun hallara a dandalin na Place de la Concertation domin bayyana nasu matsayi game da sauyin da aka samu a sha'anin gudanar da al'amuran mulki.
President Habibu Kanaka Daure, muna gaya ma jama'ar duniya duka gaba daya kan kungiyoyi na Afrika, kan kungiyoyi na CDAO, kan France, kan wasu manyan kasashen duniya dukkan su gaba daya su san cewa mutanen Niger gaba daya sun karbi wannan sojawa da hannu biyu.
Abdul Kadir Umaru, ai ba yau aka harku da ta ba, ina ka taba jin a sabje mutum a mai dosi mulki abun nan zuwa ne in ka hwadi ka san ka hwadi kuma alhamdulillah.
Masu zanga-zangar dauke da tutar Rasha sun nufi ofishin jakadancin Faransa, inda suka yi fashe-fashe da kone-kone suna masu nuna bukatar Faransa ta kwashe sojojinta daga kasar. To sai dai masu gadin ofishin jakadancin sun bude wuta, lamarin da ya jikkata mutane akalla 5. Daga bisani, wasu mambobin majalisar sojojin CNSP, General Salifu Modi da Colonel Major Jibril Hamidu Pele, sun isa ofishin jakadancin domin su lallashi masu tarzomar. Sa'o'i kaɗan bayan sanarwar juyin mulkin da Janar Abdurrahman Chani ya jagoranta, wasu masu tarzomar goyon bayan wannan al'amari sun yi kaca-kaca da ofishin jam'iyyar PNDS, inda suka kwashi ganima kafin su cinnawa cibiyar jam'iyyar mai mulki da wasu gwamnatin motoci wuta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To Allah ya kyauta a gaida Solomon Barma. Kowane shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo mana da karshen labaran duniyar.
Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na kada ƙuri'a kan zaben raba gardama kan kundin tsarin mulkin kasar a yau Lahadi, wanda idan har ta amince za ta iya cire wa'adin mulkin shugaban kasa tare da baiwa shugaba Faustin Achang'a Touadéra damar tsayawa takara karo na uku a shekara ta 2025. An fara zaben Touadéra a shekara ta 2016 na wa'adin shekaru 5, kuma ya sake lashe zaɓe a shekarar 2020, wanda ya kamata ya zama wa'adinsa na ƙarshe a kankaragan mulki. sabon kundin tsarin mulkin kasar zai sauya, wanda zai ba shi damar sabon sake tsayawa takara na tsawon shekaru bakwai, kuma adadin wa'adin da shi kowane ɗan takara zai iya tsayawa takarar shugaban ƙasa ba shi da iyaka. Jam'iyyun adawa da wasu ƙungiyoyin fararen hula sun yi kira da a ƙauracewa zaben raba gardamar, suna masu cewa an shirya zaben ne domin Tudera ya ci gaba da zama kan karagar mulki har tsawon rayuwarsa. Daga ƙarshe, ƙasar Morocco ta kafa tarihi ta hanyoyi da dama a lokacin da ta doke Koriya ta Kudu da ci ɗaya mai ban haushi a gasar cin kofin duniya ta mata. Mai tsaron baya Nuhaila Benzina ta zama 'yar wasa ta farko da ta fara saka hijabi a gasar cin kofin duniya a matakin manyan mata, kuma abokiyar wasanta Ibtisam Jaridi ta ci wa Atlas Lioness ƙwallo ta farko a wata gasar duniya. 'Yan wasan Morocco sun ci ƙwallon a minti na 6 da fara wasan, kuma sun tsaya tsayin daka har aka kai ƙarshen wasan bayan da suka yi rashin nasara a hannun Jamus. Wannan nasara ta sa Morocco za ta ci gaba da fafatawa dangane ta kai zuwa zagayen siri ɗaya ƙwale.
Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaban kungiyar nan mai rajin kafa ƙasar Biafra, Mr. Mazi Namdi Kanu, ya rubuta wasu wasiƙa a baya-bayan nan kan soke dokan nan ta zaman gida na dole a yankin na kudu maso gabashin ƙasar. 'Yan yankin na ƙabilar ta Ibo na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Wakilinmu na yankin Naja Delta, Lamida Abubakar, ya aiko mana da wannan rahoton.
Jagoran kungiyar nan ta AIPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra, Mr. Mazi Namdi Kanu, da yanzu haka yake a tsare a hedikwatar jami'an tsaro na farin kaya, wato DSS, ya fiddo da wani umarni da ya rubuta da hannunsa kan cewar kada ya sake jin maganan nan ta wani umarni ga al'ummomin yankin na ƙabilar ta Ibo kan zaman gida na dole wa Allah Litinin zuwa Litinin, ko kuma na sati biyu, da ake zargin wani Samuel Ifa da ke jagorantar wani bangare na kungiyar ta AIPOC. Wannan wasiƙar dai da Mr. Namdi Kanu ya rubuta ya bada umarnin a kaita ga Mr. Samuel Ifa da ke can ƙasar Finland, domin yana daɗa rura wutar rikici musamman na rajin kafa ƙasar Biafra a yankin kudu maso gabashin ƙasar a wani taro dai da aka gudanar a birnin Enugu, inda aka sadu da manema labarai. Lauyan Mr. Kanu, barista Ajimoku, ya bayyana cewa umarnin da Mr. Kanu ya bayar ya yi tasiri a samar da zaman lafiya a yankin kudu maso gabashin ƙasar, inda kuma ya ɗauki wani sabon salo. Dangane da haka ne ya sana tuntuɓi wani kusa a cikin kungiyar ta AIPOC, wato Mr. Chinazo Nwachukwu, kuma ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin. Yana cewa ne, lalle wannan takarda ta fito ne daga hannun jagoranmu na kungiyar AIPOC, Mr. Namdi Kanu, kamar yadda na sha faɗa. Sannan kuma shugaban kungiyar ta AIPOC, ina so in tabbatar maka da cewar baya goyon bayan zaman gida na dole. Ai, ka gani ya bada umarni da kashin kansa kan masu ikirari daga kasashen ƙetare kan bada umarnin zaman gida na dole. Muna kira ga masu ƙarya da su gaugota barin hakan. Dangane da haka ne, wasu 'yan yankin na kudu maso gabashin ƙasar suka ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Ga ma abin da suke cewa.
I am supporting the idea of canceling seat at home.
Suna cewa ne, sunana Ijoma Daniel, ina cike da godiya ga Allah bayan soke batun nan na zaman gida na dole. Hakan zai sa a ƙara samun ci gaba da tafiya ya tafi da wanzar da zaman lafiya a kudu maso gabashin ƙasar. Bisa ga haka, mun sha wahala a baya dangane da wannan dokar ta zaman gida na dole. To amma muna kira ga hukumomi a Najeriya, musamman gwamnatin tarayyar ƙasar, da ta sako muna ɗanmu Mr. Namdi Kanu. ita kuwa wannan tace,
we people in the southeast, we are really happy to hear this good news.
Tana cewa ne mu mutanen kudu maso gabashin Najeriya mun yi murna da samun labarin kawo ƙarshen dokan nan na zaman gida na dole daga shugaban kungiyar IFOC Mr. Nnamdi Kanu. An yi hasarar dimbin rayuka da kuma dukiyoyi. Saura gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wata hubbasa na ganin an sako madugun kungiyar ta IFOC Mr. Nnamdi Kanu. Hakan zai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin na kudu maso gabashin
kasar.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To a gaida Lamido Abubakar Sokoto, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za iya samu a tashinmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kamar ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu ta adireshinmu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa ƙarfe 11:16 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Masu sauraro sallama a gare ku, sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tun da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan shigar da tsarin yin tatsuniya cikin kafofin yanar gizo da zummar fadakarwa, ilmantarwa da kuma samun kudaden shiga sabanin yadda iyaye da kakanni suka yi a baya. Lamarin da masana a fannin amfani da kafofin sada zumunta ke gani yana taimakawa wajen rage zaman kashe wando tsakanin matasa a yanzu. A bisa al'adar al'umumi da dama a lokutan baya, ana yin tatsuniyoyi daga sassan nahiyar Afrika daban-daban ba tare da amfani da kafofin yanar gizo ba, kuma sau da yawa bayan an yi aiki tukuru na yau da kullun da aka saba dattawa ko manya kan tara yara bisa amfani da hasken wata a ƙauyuka kewaye da wuta mai kama da namurhu, su yi wa yara tatsuniya ko bada labari wanda ake kira Tales by Moonlight a Turanci. A lokutan baya, akasarin tatsuniyoyi ana yin su ne don shirya matasa ga yanayin rayuwar da za su iya shiga nan gaba, koya musu darasi ko wata kyakkyawar ɗabi'a da za ta taimaka musu yin rayuwa mai inganci. Sai dai bayan tsawon lokaci, ci gaban zamani ya yi sanadin yin watsi da wannan al'adar a ƙauyuka da dama, wasu a bisa dalilin wayewa, wasu kuma sakamakon rashin zaman lafiya. Kafin bunƙasar kafafen sadarwa da dandalolin sada zumunta na yanar gizo, gidajen rediyoyi sun kasance suna ware filaye na karance-karancen littafan don nishaɗi da ilmantarwa don amfanar da al'umma tare da baje kolin basirar marubutan. Hakan ma ya taimakawa bunƙasa yawan masu sauraron rediyo a wannan lokaci. Yanzu bari mu sada ku da wata ƙwararriya mai yin tatsuniya a kafofin yanar gizo, wato Zainab Muhammad Anani, wacce aka fi sani da Voice of Anani, kuma za ta yi mana bayani akan me yayi sanadin fara yin tatsuniya ta yanar gizo da yadda ta samu karbuwa.
Abin da ya ja hankali na fara yi wa yara tatsuniya a yanar gizo shine, a da yake sana'ar voice over nake yi, wato yi wa kamfanoni talla, wasan kwaikwayo na radio, ba da labarai da dai sauransu, hakan shine ya ja ra'ayina na fara yi wa yara tatsuniya a yanar gizo. Gaskiya alhamdulillah na samu karbuwa sosai, don dudu ban fi wata 6 da fara tatsuniya a yanar gizo ba. Lokacin kuwa mabiya na a shafin Instagram ba su kai 2000 ba, amma a yau din ne ina da mabiya kusan 13,000, wanda kaso 90 a cikin su iyayen yara ne waɗanda suke bin shafi na saboda ƴaƴan su. To nan ma din iyayen yara ne suka nuna cewa suna so in dinga dora tatsuniyoyi na akan YouTube saboda yara sun hana su sakat da wayoyin su. YouTube kuma ina jin akwai yadda ake iya kunnawa ta talabijin, saboda haka da an kunna musu a can sai kuma iyayen yara su samu damar amfani da wayoyin su. Ba haka ba kuwa babu zaman lafiya, dan fa sai sun kalli tatsuniya an ta anani. Sannan kuma daga cikin iyaye akwai masu bani shawara cewa YouTube fa suna biyan mutane, sabanin Instagram da za a zo a kalla a wuce, akwai lokacin da in ka kai a YouTube za su ringa biyan ka wani kaso daga cikin kuɗin da suka samu yayin da mutane suke kallon bidiyon ka. Saboda haka suna so in faɗaɗa zuwa YouTube saboda ni ma da dinga samun dan taro da CC. To shine fa muka faɗaɗa zuwa YouTube nake dora wasu tatsuniyoyin nawa.
Zainab, shin waɗanne darasa ka fara koya ta bangaren yin tatsuniya ki yada a kafofin sada zumunta?
Darasan da na koya su ne na farko wani karin magana da Bature yake yi, wato what is what's doing is what's doing well, wato abin da ya kamata a yi to ya kamata fa a yi shi da kyau, duk abin da mutum zai yi ya yi shi da inganci to fa lalle zai samu karbuwa. Darasi na biyu kuma shine ka bi zabin zuciyarka, indai ka tabbata abin da zakai bai saba wa dokar Ubangiji ba to ka yi shi da zuciya daya kuma ka saka himma, kar ka saurari abin da mutane za su ce dan ba za ka taba iya burge kowa ba. Darasi na uku kuma na koyi hakurin zama da yara, da can a gidanmu yara suna tsoro na saboda ba ma shiri da ilimiya sam, amma yanzu saboda ɗaruruwan yara da suke turo min sakonnin nuna soyayya a koda yaushe, sanadin zuciyata ta yi sanyi game da yara, na gane cewa yara su fa ɗan ayi hakuri da su ne a bisa a hankali, zan iya koyarwa idan da buƙatar hakan. Batun gogayya kuma akwai sosai, amma abin da yasa na fita daban ina jin saboda ni ce ta farko da na fara yin tatsuniya da yaran Hausa a shafin Instagram, kuma dai alhamdulillah yara da yawa suna cewa suna son muryata masha Allah, so ina jin wannan shine dalili.
Daga ina kike samun labaran da kike karantarwa ne?
To tatsuniyoyin da nake yi waɗanda aka yi min ni ma tun ina karama su nake tunawa in yi, wani zubin nakan kira ɗan uwana in ce su tuna min da tatsuniyoyin da aka yi mana tare muna yara, da an faɗa min kuwa in na tuna sai ni ma nayi. Wani zubin kuma ina karanta story books na yara, wato littattafan labarai kenan na Turawa, sai in juya labarin yadda zai daidai da al'adar mu da kuma fahimtar yara. Wani zubin kuma ina kirkira da kaina in yi. Wani zubin ma ina zaune in abu ya faru a gabana daga kamar akwai darasin da ya kamata yara su dauka a ciki, sai in juya da shi ya zama labari sai in yi musu. Yadda nake samu kuma yara su kalli tatsuniya har ƙarshe, gaskiya ban san me zan ma iya cewa ba, amma ina tunanin tunda tatsuniyoyin da dadi dole suna so su ji me ya faru a ƙarshe, kuma kowane tatsuniya akwai darasin da suke dauka a ciki, kuma yawancin darasan sai wanda ya kalla har ƙarshe shine zai iya gaya min darasin da ya koya, wanda wani zubin ina bada kyauta ga duk wanda ya turo min sakon murya akan darasin da ya dauka a tatsuniyan da ya kalla. Saboda haka sai a ga yaran nan da nan suna son su kalli tatsuniya har ƙarshe, sai a turo min da voice note akan shafuka na sada zumunta, anti anani darasin da na koya a wannan tatsuni shine ƙarya babu kyau, kuma babu kyau mutun ya saba wa iyayensa, kuma babu kyau mutun ya dinga cin abinci da yawa da sauransu.
Shin zaki ce kin fara samun alfanun yin tatsuniya a yanar gizo?
To gaskiya ba abin da zan ce sai dai nayi wa Allah godiya. Yin tatsuniya a yanar gizo ya bude min kofofi da yawa alhamdulillah. Na farko dai mutane suna biya na na tallata hajojinsu, akwai masu neman haɗin gwiwa da ni mu fara wasu shirye-shiryen, akwai masu so na fara dora tatsuniyoyi na a gidajen talabijin da na radio, akwai waɗanda ma ba sa jin yaren Hausa kuma suna son yaransu su kalli tatsuniyoyi na, saboda haka suke son na fara saka subtitle, wato ina fassarawa da turanci kenan yanda kowa zai iya kallo, ga kuma samun alfarma alhamdulillah. Wato abinda da sai na sha wahala kafin na samu, yanzu a cikin sauki nake samun sa alhamdulillah, kasancewa an fara sani na a matsayin kai mai yin shirye-shirye a yanar gizo. To alhamdulillah ba abinda zan ce, da Allah sai dai godiya.
Waɗanne shawara zaki ba wa masu ra'ayin yin koyi da aikin ki?
To shawaran da zan ba wa matasa masu son su koyi da ni shine su tabbatar cewa abu ne da suke so su yi ba dan kuɗi ko wani abu ba, domin idan ba wai abin yana baka sha'awa bane ko kana son ka yi to fa zaka fara kuma ka aji, domin zancen gaskiya sai ka yi aiki tukuru, amma idan abu ne da kake son ka yi to ko ka gaji zaka dawo ka zagi dan tsaya kai, sannan abu ne mai daukan lokaci gaskiya sai ka samar musu da lokacin sa daban, amma kamar yadda na faɗa idan dai abin yana baka sha'awar yi ko kana son ka yi abin to ba za ka sha wahalan ko ba kuma ba za ka ga wahalan yin haka ba, kamar yanzu ni ko na gaji misali na dan gaji bana so na yi ko haka, idan na tuna akwai yara da yawa da suke jira na na yi musu tatsuniya to hakan yana bani karfin gwiwa na ji ina so in ci gaba da yin abin, dan idan aka dan kwana biyu yara ba su ga an sakar musu sabon tatsuniya ba suna daukan wayan iyayensu su turo min da sakonni na murya ta shafuka na sada zumunta, sai dai na ji ana antani ni baki mana tatsuniya ba yaushe za a saka mana sabon tatsuniya, to da naji wannan muryoyin nasu haka dole duk gajiya da dole haka zan zazzage na dan waya na fara yi musu sabon tatsuniyoyi haka.
To mun gode. Yin tatsuniya ta kafofin sada zumunta ya zama wata hanyar bada labari kan al'adun al'umomi daban-daban a nahiyar Afirka, kuma a cikin tatsuniyoyi ana amfani da fayafayen bidiyoyi na zahiri ko na zane-zane da ake kira animation and cartooning a turance. To masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikatan murya Amurka, ni Habiba Abdurrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Ji salam.
To a gaida Halima Abdurrauf, yanzu kuma lokacin da zan zaku lokacin daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aika mana ta email. To sakonmu na farko yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sunusi Madatai da Magaranta, Isuhu Makeri Madatai da Ilyas Yakubu Dagawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama. Suka ce ku faɗawa shugabannin Afirka cewa muddin suna son mai da juye-juyen mulki ya zamo tarihi a ƙasashen namu, to ya zama musu dole sai sun tushe duk wata kafa wadda take baiwa sojoji damar kwatan mulki ta hanci da hancin bindiga, kamar magance matsalolin rashin tsaro, yaƙi da cin hanci da rashawa, da haɓaka tattalin arzikin ƙasashenmu, da kyautatawa 'yan ƙasa musamman ma talaka da dai sauransu. Idan har ba haka suka yi ba, to batun juyin mulki kunnuwan ne suka gani, wato batun juyin mulki zai kasance a nan. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Sani Muhammad Cindo Ugo Karfin Madaki a jihar Bauchi. Ya ce don Allah ku bani dama in kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu dage da addu'o'in samun sauƙin rayuwa a ƙasarmu Najeriya, mu koma ga Allah. Ganin yadda wato al'umma suke cikin halin na matsin rayuwa, daga ƙarshe yake addu'ar Allah ya kama mana sauƙin wannan hali na matsin rayuwa da muke fama da shi. Amin summa amin. Sai saƙon Shehu Adamar Jaude ke cewa, to a baya dai mun ga faifan bidiyo inda 'yan Rufa'i da Wuke ke cewa ba za su karɓi muƙamin minista ba, sai kuma ga shi yanzu mun ga shugaba Tinubu ya saka sunayensu cikin waɗanda zai naɗa ministoci, don haka yanzu mun zuba ido mu gani, wato za su lashe aminsu ne? Ita dai magana zanar buru ce, kuma dama an ce baki shi ke yanka wuya. Sai saƙonmu na gaba da ya fito daga jami'an da Fati Matan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Aisha Usaini Dangwata Karasuwa da Maryam Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal. Suka ce zancen da shugaba Putin na ƙasar Rashiya na cewa nan da watanni 3-4 zai tura wa ƙasashen Afirka 6 da kyautar hatsi abin murna da farin ciki ne matuƙa, duk da cewa babu sunan ƙasarmu a ciki, amma muna addu'ar Allah ya sa mu shiga. Domin wallahi al'umman Najeriya na cikin uba mai tsanani, to sai mu ce abuwa ingiji Allah ya kyauta. To sai saƙonmu na ƙarshe shi kuma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Babandi Muhammad wato Mamman Bande da Ali Sarkin Yaƙi Nima da Ahmadu Mamman Bande da Hamidu Kalala Buwadifa. Suka ce muna kira ga ƙungiyar ECOWAS a taron da za a gabatar a Abuja a matakin da za su ɗauka kan gwamnatin sojin Nijar, dan Allah da manzansa kar su ɗauki matakan da zai jefa talakawan Nijar cikin kunci. Mun gode. To saƙonnin da kuka aika mana kenan, mun gode a cikaba da aikowa. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Yan sandan Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe akalla mutum ɗaya tare da raunata 5 a birnin Sumi. Moscow ta yi ikirarin cewa dakarun Rasha sun daƙile yunkurin Ukraine da kai har yankin Crimea tare da jirage marasa matuƙa 25 cikin dare. Hukumar Rasha sun ce jirage marasa matuƙa 3 na Ukraine sun kai hari Moscow da sanyin safiyar Lahadin nan, inda suka raunata mutum guda tare da tilasta rufe ɗaya daga cikin filayen jiragen sama 4 a na wucin gadi. Mutane 12 ne suka mutu yayin da wasu sama da 100 suka jikkata lokacin da abubuwan wasan wuta da aka ajiye a wani ɗakin ajiyar kayayyaki suka fashe a kudancin ƙasar Thailand, kamar yadda jami'ai suka bayyana. Yau Lahadi akwai yuwuwar arewacin China ya fuskanci ambaliyar ruwa daga mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Daksuri da ta yi barna a yankunan kudancin ƙasar.
To madalla masu sauraro, da haka muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare za mu sake dawowa da wani sabon shiri, wato shirinmu na musamman na kallabi, shirin mata zalla. Sai a kasance da mu domin jin wannan shiri. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni kawo muku wannan shirin, sai kuma Salman Abu wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni da ma injiniyan mu ta yau Nazi. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar, nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.